بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin daren Litinin ne, da wato daren Litinin ne wanda ya daidai da daren 28 ga watan Shawwal, hijira na da shekara 1432, daidai da 25 ga watan Satumba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 72 daga cikin jeren karatuttukan littafin Fiqhu Sira wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Mun shiga al-faslu ar-rabi' fi sirra min al-'ard 'ala al-qaba'il ila al-hijra, ma'ana darasi na hudu da ke kawo mana tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tun daga lokacin da ya fara gabatar da kanshi da da'awar shi ga kabiloli da wasu al-ummomi da wasu yarurruka da ɗaiɗaikun mutane, da kuma irin al'amuran da suka biyo bayan haka ɗin har zuwa hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan ainihin darasi mun shige shi, mun kuma ainihin karanta sharar fage yadda mun yi tsawo a cikinta, amma saboda muhimmancin shimfiɗar da sharar fagen za mu ɗauko insha Allahu ta'ala tun daga inda ya ce al-faslu ar-rabi' fiqhu sirra. Mun yi gamsassun bayanai dangane da abubuwan da za mu ɗan karanta a yanzu nan da 'yan mintuna kaɗan, don haka har zuwa kusan ƙarshen wannan sharar fagen za mu karanta shi ne, mu fassara shi kai tsaye. In ka je ka samu kaset ɗin baya na 71 za ka ji gamsassun bayanai insha Allahu ta'ala. Malamin ce al-faslu ar-rabi', fasli na hudu, fiqhu sirra min al-'ard 'ala al-qaba'il ila al-hijra. Darussan da ke cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tun daga lokacin da ya fara gabatar da kanshi ga wasu ƙabilu har zuwa lokacin da ya hijira daga Makka zuwa ainihin garin Madina. Wa yatakawwanu min tamhidin, malam ya ce wannan ainihin fasli zai haɗu ne ta hanyar samar mishi da tamhid. Tamhid shi ne sharar fage ko shimfiɗa. المبحث الاول sannan kuma daga cikin abubuwan da za su tattaru a cikin wannan fasli akwai bincike na farko da za a yi dangane da fiqhu sirra fil 'ard 'ala al afrad wal qaba'il, wato dangane da darussan da ke cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A lokacin da Annabi ya rinka kai kanshi ga wasu mutane ɗaiɗaiku yana gabatar da kanshi, shine wani, shine da Allah ya aiko, ya aiko shi da kaza, ga saƙon, ga abinda saƙon ke nufi, ga manufar, gashi. To irin wannan gabatar da kanshi da yake, da gabatar da addinin musulunci ga ɗaiɗaikun jama'a, wal qaba'il, da kuma ƙabilu mabambanta waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka yi. To wannan darasi zai binciko mana wannan tarihi, ya karantar da mu insha Allahu ta'ala, sannan ya bayyana mana irin muhimman darussan da muke ɗauka a cikin wannan ɓangare na tarihi. Al-mabhasu thani, wuri na biyu, shi kuwa zai yi bincike ne dangane da fiqhu sirra fi bai'atil aqaba fi bai'atil aqabatil ula, dangane da darussan da ke cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A lokacin da ya samu wannan tawagar farko, suka kawo mishi ziyara, suka karɓi addini a hannun shi wakilan mutanen Madina. Al-mabhasu thalith, wuri na uku, zai binciko mana tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da fiqhu sirra fi bai'atil aqabati thaniya, darussan da ke cikin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da mubaya'a ta ainihin tawaga ta biyu ta waɗannan mutanen Madina. Wato mutanen Madina sun yi tawaga biyu. Tawaga ɗin da Hausa, kalma ce da Hausa, a harshen zamani na Turanci shine ake sani da delegation. Wato wani labari ya zo muku, sai ku samu wasu mutane masu ilimi da hankali da natsuwa, sai ku tunkuɗa su wurin inda wannan labari ya fito su jiyo muku gaskiyar yaya al'amarin yake. Ina fata an gane. To mutanen Madina suna da two delegations according to the biography of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Suna da wakilai biyu, nau'i biyu, tawaga biyu da suka tura ta farko suka je, ta biyu kuma suka sake zuwa. To duk za mu ji kowace ɗaya bayan ɗaya yaya abin ya faru. A matsayinmu na musulmi da ke rayuwa a yau, waɗanne darussa ne za mu ɗauka a cikin wannan ɓangarorin? Kamar yadda muka faɗi, duk rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baki ɗayanta alheri ce, kuma darussa ce, kuma abin kwaikwayo ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara llaha kathira. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babban abin koyi ne, rayuwar shi babbar abin koyi ce, kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alheri ne, abu ne mai kyau, daraja ce, muƙami ne. Amma kuma sai Allah ya ƙayyade da cewa babu wanda zai yi haka sai wanda yake fatar ya je lahira salin alim, kuma ya haɗu da Allah lafiya ƙalau. Shi kaɗai ne zai ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama as a role model, ma'ana abin kwaikwayo, abin koyi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Kuma wallahi daraja ce, ɗaukaka ce, fifiko ne idan Allah ya lantsa zuciyarka kake bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda idan Allah baya nufinka da alheri sai ya saka ka ka zama kafiri ko zindiki ko mushriki ko munafiki, kana kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sakamakon haka sai ka haramtu daga wannan kyakkyawan alheri na kwaikwayon shi. Ranar lahira sai ainihin jahannama ta tabbata, aljanna kuma sai ta haramtu. Daraja ce, kamar da muka gabatar a wurare da dama a baya, idan ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniyar nan, wannan biyayya ka samu ta dace da yadda ake neman ka yi ta, haka za ka ci gaba da bin shi har cikin aljanna. A ƙarƙashin haka sai ka wayi gari, kai ɗin nan saboda biyayyar da kake mishi za ka shiga aljanna tare da shi kafin sauran annabawa da manzanni su shiga. Ba don ka fi su daraja ba, sai don kana makale da wani wanda ya fi su daraja. Haka abin yake. It's a simple philosophy, ma'ana abu ne mai sauki kowa ya gane. Kai ba gwamna ba ne, kai ba kowa ba ne, kawai ne matsayinka, kawai PA ne na gwamna, ma'ana kana riƙe gwamna jaka ne makamantan abubuwa haka. Sai aka je taron manya-manyan gwamnoni, ana cewa gwamnan jiha kaza ya taso, kai kuma kai kake riƙe mishi jaka, sai ya ce maka wane taso. Sai ka ga gwamnan aka fara kira ya shiga taron, kuma kai ɗin nan yanzu ka shiga taron kafin sauran gwamnoni su shiga. Saboda ka fi su daraja? Baka ma kai su daraja ba. Amma saboda ne kana makale da wani wanda yake da ɗaukaka a kansu, ko ya samu fifikon an kira shi kafin su. Wannan abin ka ga mai sauƙi ne kenan. To duk duniya kaf ba wanda yake jayayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kowa, sai baƙin kafiri. Tunda an samu su Michael Hart, waɗanda manya-manyan biographers ne, manya-manyan masana tarihi ne in the contemporary world, a wannan duniyar tamu ta yanzu. Amma su kansu suka ce Muhammad the most influential man in the history. Muhammad ya fi kowa daraja, ya fi kowa albarka, ya fi kowa tasiri, ya fi kowa dukkan qualities da dukkan qualification da duk abubuwan da ake neman dan adam ya cika, suka ce ya cika. Kuma su suka setting criteria din, su ne suka kafa sharadi, suka ce suna son ne tun daga tarihin annabi Adamu har zuwa kan wannan duniyar, suna son su gane wani mutum ne ya fi kowa. Sai suka ce amma fa kafin wannan mutumin ya ci wannan gasar wadda su suka zuba ta a yanzu, amma fa duk cikin su ba musulmi, dukan su kafirai ne tsakanin yahudu da nasara da mushrikai, ba musulmi ko kwa daya a cikin su. Sai suka ce sai ya kasance ya taba yin aure, ya zauna da mata, yana da ƴaƴa, ya wuce shekara 40, sannan yana da wani documented documents. yana da wani rubutaccen littafi wanda wannan littafin ya karantar da shi a rayuwar shi bayan rayuwar shi kuma aka samu wannan littafi ya ci gaba da jagorancin mutane har tsawon lokaci da suka ɗauko duk wanda suke tunanin ya kai in suka sa kawai kafin a wata wata sai su ga cewa su da kansu sai su disqualify din shi misali annabi Isa alaihi salatu wassalam da suka ɗauko sai suka ga point number 1 bai kai shekara 40 ba number 2 bai taba aure ba shikenan sannan tun a zamanin shi mutanen shi suka fara rubuta littafin balle ma a ce bayan ba shi haka din suka yi daga ƙarshe suka ce with all fairness and objectivity suka ce da dukkan adalci da kuma farar zuciya suka ce ba yadda suka iya dole ne wanda ya ci wannan gasa shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kafirai ke to ina tabbatar da magana ta ce ta cewa duk duniya ba wanda yake jayayya annabi ya fi kowa sallallahu alaihi wa sallam sai bakin kafiri inda haka ba hatta kafirai waɗanda suke cikin taitayinsu akwai gaba inda na ware a cikin wannan karatu da muke insha Allahu ta'ala wani lokaci za mu zo mu yi karatun da ba zai gaza kwana 7 a jere ba wanda za mu ta ɗauko manya-manyan kafiran duniya ne kamar guda 70 kudari waɗanda a cikin littafansu suka tabbatar da fifikon annabi sallallahu alaihi wa sallam a kan ku sai dai kuma wasu su Allah bai musu arziki da musulunta ba dan yadda annabi ya fi kowa wani abu ne daban musulunta kuma da imani wani abu ne daban sai in Allah ya nufe ka in ba haka ba Abu Talib ya yadda annabi ya fi kowa Abu Talib ya yadda annabi ya fi kowa amma kaga Allah bai mishi arzikin ba ko kun fahimta jama'a saboda haka imani da annabi sallallahu alaihi wasallama arziki ne daraja ce kuma sai in Allah ya soka sai kuma in Allah yana nufin ka da rahama da alheri a duniya da lahira ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan waɗannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa sallama kowane ɓangare daga ciki kaf darasi ne babu wani ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ba abin kwaikwayo ba don haka ga kaf in ka karanta alƙur'ani da duk inda ba ka karanta hadisi babu wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin wannan magana ya ce laqad kana lakum fiwani uswatun hasanatun kai tsaye ba kaidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka duk wanda ka bi ba tare da kana taka tsantsan ba ka kaɗe amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ka rufe idanka gam ka miƙa mishi hannu ya ja ka duk inda ya ja ka alkhairi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya ce almabhasu rabi' wuri na hudu shi ko wannan wuri zai mana bincike ne dangane da fiqhu sira fil hijratin nabawiyya irin darussan da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen hijirar shi da yayi ya bar kasar makka ya tashi ya koma ainihin zuwa madina a nan kuma zan tsaya in tsawaita bayani nan ma in yi nan naga game da yaya hijira take musamman irin rudanin da aka samu su rudaddun matasa sun haifar a cikin duniyar musulunci baki daya a irin waɗannan zamanna da muke ciki yaya ake hijira me ke kai ayi hijira in an tashi hijira ina ya kamata a tafi a je a zauna zamu zo duk zamu tattauna waɗannan insha Allah ta'ala to bayan da malam ya fara dandana mana waɗannan abubuwa waɗanda in ka so ta yara ƙanana masu cewa sampoti ko ta bature ka ce sampat ma'ana yanzu an yi mana somin tabu ne na abubuwan da za a karantar da mu a cikin wannan karatu ga abubuwan zai fara cika mana alƙawari sai ya ce tamhidun sharar fage ko shimfiɗa تحدثنا في الفصل السابق عن فقه السيرة من إسلام حمزة وعمر إلى الإسراء والمعراج وكانت تلك الفترة تمثل إحدى مراحل السيرة النبوية العطرة يتي أفصلي أدرس بيجباتا من أينهم تتونا بنغني لتاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تند دلوكة تند حمزة مسلمتا دلوكة تند عمر مسلمتا har zuwa lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji wa kanat tilkal fatratu tumathilu ihda marahil sirati an-nabawiyyati al-athara to wannan ainihin wato bangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ainihin misalta mana ne ko yana bayyana mana daya daga cikin matakai ne na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama domin musulmantar Hamza da musulmantar Umar sun haifar da wani juyin juya hali a cikin tarihin don haka kaga musulmantar Hamza da musulmantar Umar darasi ne na musamman a cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ya kawo juyin juya hali game da tafiyar tarihin wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo ci gaba ya kawo wasu sauye-sauye da wasu al'amura masu ɗimbin yawa a cikin harkar tafiyar jama'a mun fahimta to wannan darussa da muka ji su sai malam yake cewa wallati wajaha fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam al'anata wanda a daidai wannan lokaci kafin musulmantar Hamza da Umar zuwa musulmantar tasu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci kunci wal mazida min al mubaraka da kuma ƙara matsanta mishi min quraish daga quraishawa bad'an min muhasaratir rasul sallallahu alaihi wa sallama fi sha'bi abi talib abin farko da suka fara shine tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuntata mishi a cikin wannan tsurkuki na dattijo Abu Talib mun karanta tarihin wannan a inda aka je aka ainihin wato tun kuɗa su a wannan wuri suka je suka rayu har suka fara mutuwa da yunwa da kishirwa da makamantansu ina fata an gane thumma ba'da khurujihi min ash-sha'b sannan bayan da annabi ya fito daga wannan tsurkuki na ainihin wato Abu Talib wato an kira shi tsurkuki ne saboda me saboda daji ne kawai fa suka je suka share suka zauna babu gida ba komai ba abinci kuma in aka ji wani zai yi smogal din abinci ya taho ya kawo musu sai ainihin tare shi a ƙara mai kuɗi a siye abincin duk wata kyauta da mugunta haka aka rinka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabban shi da kuma dangin shi waɗanda ma ba su musulunta ba a lokacin da suka ce ba za su yarda su sarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama su sadaukar da shi su fasakanin nasu su bayar da shi kawai a ji a wulakanta suka ce ba za ta yiwu ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to bayan da aka fito daga wannan hali kuma usiba bi wafati ammihi abi talib sai ainihin wato aka jarabci annabi sallallahu alaihi wa sallama da rasuwar babban shi abu talib sanadihi wanda yake majinginar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa bahirihi kuma inda annabi ke sanya bayan shi ya samu sauki wa nasirihi kuma mataimakin shi ala qaumihi akan mutanen shi quraishawa thumma wafati zawjatihi ummul mu'minin khadija sannan kuma sai ainihin rasuwar matar annabi sallallahu alaihi wa sallama mai suna khadija uwar mu'minai Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda allati kanat tuwasihi wadda ta kasance ta ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alheri tana goyon bayan shi tana rufa mishi baya wato amsuhu kuma tana kwantar mishi da hankali faradiyallahu ta'ala anki ya ummana ummul mu'minin khadijatu al-kubra wa tukhaffifu anhu kuma tana sauƙaƙe mishi duk irin matsalolin da yake fuskanta Allahu akbar Khadijatu al-Kubra kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda da ake cewa Khadija al-Kubra ba wai ana ce mata Khadijatu al-Kubra bane saboda akwai wata sughra din a'a su kubra din wato ba tamyizi bane ba bambance ta daga wata karama ne da babba ba hasali kalmar girmamawa ce ma'ana Khadijatu al-Kubra Khadija the great ma'ana mace babba mai daraja mai matsayi mai mukami wadda in aka ambaci sunanta in ji as-sayyida Aisha wadda ko ganin Khadija fa bata taba yi ba amma tace manzon Allah zai ta mata addu'a yi ta shi mata albarka yi ta mata tofi na sanya mata albarka da rahama Khadijatu al-Kubra kenan faradiyallahu ta'ala anki ya ummana ummul mu'minin wa bahthan an makhrajin an hadhihi ba'iqa kharaja sallallahu alaihi wa alihi sallama ila ta'if to lokacin da kunci ya kunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita domin neman ainihin wato samun sararawa sai ya fita ainihin zuwa ta'if falam yajid indahum khairan manzo Allah bai samu wani alheri kuma a wurin su ba bal ada sallallahu alaihi wa alihi sallama maklumul fuad sai manzo Allah ya dawo yana mai raunatuwar zuciya ma'ana an ji wa zuciyar shi rauni min al istihza saboda izbilanci da suka yi mishi wal i'rab da kuma kauda kai wa ma'wa majruhun wa majruhul qadamaini min al hijara sannan duk sai raunata mishi kafafuwa saboda jifan shi da suka yi da duwatsu وحين اشتدت عليه الامور يعني ده الامر سكي تسنني بعينهم واتو النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءه تكريم الاسراء والمعراج في عينهم جرم ما وات اسراء ومعراج سيتزوى النبي صلى الله عليه واله وسلم ليمثل هذا المقطع من السيره حكم تافاروني domin wannan yankin na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato kwatanta maka irin yadda Allah yake kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama dauki ma'ana sai da kunci ya kunci mutanen makka suka kuntaci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk inda ya tafi da nufin samun sararawa al'amari ya zama babu sauki ana cikin wannan kuncin kuma sai ga mutanen makka sun ce a daina magana da shi a daina siyar mai a daina siya a daina aura a daina auratan mishi a daina mu'amalar komai da shi shine suka kwashe inasu annabi din da jama'a shi suka koma bayan gari sun dawo kuma sai Khadija ta rasu sai Abu Talib ya rasu mutanen makka kuma sai suka ƙara bude mishi wuta sai ya ga cewa to al'amarin yayi tsanani bari kuma ya tafi ainihin kasar Taif yana zuwa kasar Taif nan kuma suka biyo shi da jifa da izgilanci da bakaken maganganu kunci ya kunci shine ya dawo yana zaune cikin bakar kuntatawa da mutanen makka suka kare mishi dan a lokacin nan kamar yadda muka ji a baya cewa suke kaga ashe mu muna da sassauci tunda har muna barin ka a garin mu tunda gashi ka tafi wani garin sun hana ka shiga garin to da wannan abu sai Allah madaukakin sarki girmama annabi ta hanyar to tunda al'amarin ya kuntatu bari in dauke shi in taho da shi gare ni sai Allah ya dauki annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da aka yi tafiyayya tukuna tun daga Ka'aba sai da aka kai shi masallacin Qudus aka sake daukar wata tafiyayya aka sake kai shi har zuwa sama ta daya sama ta biyu har zuwa ta bakwai yaje ya gana da Allah madaukakin sarki ya taho da tsaraba wanda yake wani annabi bai taba samun ta ba da darajojin da wani annabi bai taba samun irin su ba su ne waɗannan salloli guda 50 waɗanda aka zartare su suka koma biyar a aikace amma ladan su kuma yana nan ladan guda 50 din sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ya faru ne ba dan ko ga dan ya kwatanta maka ainihin wato halqatan mutakamila min halaqati sira annabawiyatul athra dan ya kwatanta maka irin yadda cikakken tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tarihin da ya zama gaba ɗayan shi alheri ne mai kanshi ne wa fi hadha al-fasl aidan تجد حلقة أخرى هل يؤتكم أن الفصلين لا نساك ثاما وانا أينهم واتو ومتجل نا أينهم واتو تاريه تبدأ بالعرض على القبائل وانا شيكم أنا فارواني تهاني القبا تبدأ الدين زوا بقبيلو والأفراد بكم أتئكم متاني بحثا عن مخرج آخر للدعوة بين الوافدين إلى مكة النبي أنا هم هكا نبيو من نيما وتمفتر وانا الدعوة أتأكان وانا بسكي قرارو وزوا مكة domin kasuwanci domin umara domin aikin haji domin wata ziyara duk abin da ya kawo ka makka a wannan lokaci sai kuma annabi ya je ya same ka ya tattauna da kai ko ya tattauna da ku ko makamantan haka ma i'radul qaba'il wa sududihim tare da cewa ya rinka samun waɗannan kabilu suna kauda kai ya rinka samun ana tare ire-iren waɗannan mutane ɗaiɗaiku ko kuma waɗannan kabilu illa annana نجد من بين هذه الأصوات المنكرة لما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصوات أخرى ترحب به من الأفراد والقبائل أتكن كانوا وأن تبريوا وأن دسكوا عن نبي نسوكو أما كما أتكن كانوا سسيدا وسبريوا من أسامو سنا مرابا سنا ولكمن أبند النبي وزودشي دقا تكن يكون متعني دكما كبيرو دبندبا حيث استجاب له عدد من الأفراد a yayin da aka samu adadi mai yawa daga cikin ɗaiɗaikun mutane waɗanda suka amsa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rahaba bihi hujjajul aus wal khazraj kuma الهذين قبيلون أوس وخزرج سكا أينهم مرابا دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايا أوه كما سكا أينهم مشتبا واتو سكا كرب الدينيش وكانوا له أعوانا وأنصارا سيسكا وعي بلي سكا زمانتي مكانشي كما وقلن بسكي تعددشي لتنتهي هذه الحلقة من السيرة بنصر كريم بعدان كوما دا سيدا ومن بانجر المتاريهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أينهم واتوزوك أليشي دا أينهم نصر ودتك ميجرنا من الله سبحانه وتعالى دا الله ميزاركي دا أوكاكا حينما يسر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة إلى المدينة يا يمدى الله مرأتك ينسلكي يسوقك إلى منذنش صلى الله عليه وآله وسلم هجرة زوى مدينة وبالتالي فهي حلقة أيضا متكاملة هر يوكما بيوما ونبنغري نواندهي كتككي تبدأ بالتجول بين القبائل واندهي بعد دامر النبي فارى شقابة فتاة أكان كبيلو وتحمل ما أقول وتحمل ما يواجهونه به ما يواجهون به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكما إيه جولير ده النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي ودن إيه بسكنت شد سكي إيه ده ما يمشي ده ربي من صدود نكيد متاني ده بنشي وإعراب ده كي ده كي وتنتهي بتاج الهجرة النبوية الشريفة سيوانا دي كي ده كي ده توشي واد منيني سيكاوك أنشي ده سنيا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كمدي wato crown na hijira na fata an gane kamar yadda muka faɗi jama'a wannan sharar fage ce shi yasa ya tattaro darussan ne gaba ɗaya yanzu ya musu sharar fage ma'ana yanzu introductory part ne bangaren tarihin ne amma abin da ya shafi shimfiɗa sharar fage na fata an gane sai ce wa hada ma sanasa ila tawdihi yace wannan shine abin da in Allah ya so zamu yi kokarin yin sharhin shi fi mabahis hadha al-fasl a cikin tattaunawa ta wannan darasi bi idhnillahi ta'ala da idhnin Allah madaukakin sarki abinda wannan doguwar shimfida ko sharar fage take cewa shine a faslin da ya gabata mun ji irin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da irin abubuwan da suka faru har zuwa sanda Hamza da sauransu suka musulunta su Umar sannan mun ji irin kuntatawa da ya shiga to da Allah madaukakin sarki ya nufi wannan kunci zai kare sai Allah ya rinka bi mishi abubuwan sannu a hankali shine abu na farko sai Allah madaukakin sarki ya dauke shi daga wannan rayuwa wannan duniya ya kai shi har zuwa saman bakwai kamar yadda muka faɗi a baya duk lokacin da ko cikin gida ne ya kunci in ka fito za ka samu sararawa duk lokacin da gari ya kunci in ka fita ka je ka dawo sai ka samu sassauci to shi ya fita daga garin ya tafi wani garin kuma sai ya haɗu da kuncin da ya fi na garin da yake shine sai Allah ya dauke shi daga wannan duniyar gaba ɗaya sai ya tafi da shi zuwa saman bakwai wata irin duniya ce wanda yake dan adam ko mala'ika bai taɓa zuwa wannan gurin ba ina fata an gane domin bayan da ya je saman bakwai din kuma sai mala'ika jibril ya ce to Allah ya ce kai ka wuce to annabi ya je wurin da ko annabi ibrahim ko mala'ika jibril ko annabi nuhu ko musa ko isa ba wanda ya taba zuwa wannan wuri na haka sai ya dawo cikin kwanciyar hankali da ainihin wato duk wannan damuwa ta kwarai to sa'an nan kuma da ya dawo sai ya fara da'awa zuwa ga kabilu da kuma wasu mutane ɗaiɗaiku nan ma kuma sai aka fara fuskantar wata sabuwar matsala shine sai Allah ya bashi umarni to ya tashi daga garin gaba daya ya koma ainihin wani garin to amma dan ka a maimaitar gidan jiya sai Allah ya shiryo wasu mutane su ɗan garin ne sai suka zo suka ce sun yarda da shi kuma ya dawo garin su dan haka kun ga yanzu in ya tafi Madina ba zai je haɗu da irin abin da ya haɗu da shi a Ta'if ba domin nan ya shigo garin ne yana neman wa zai tarbe shi can ku ɗan garin ne suka shigo da shi ko kun fahimta jama'a to wannan shine ainihin wato ita ce shimfiɗa ko kuma sharar fage din wanda yanzu za mu fara bin darasin ɗaya bayan ɗaya na malam ka ce وتحمل ما يواجهون به الرسول صلى الله عليه وسلم شنو يجي وبالتالي فهي حلقة أيضا متكاملة تبدأ بالتجول بين القبائل وتحمل ما يواجهون به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم wato abin da ya biyo bayan shi ne wata halka ce kuma wadda ta bude mana wani sabon shafi na rayuwa annabi na shiga cikin kabilu da kuma iya jure abubuwan da suke fuskantar shi da shi ina fata an gane ai mun fara jewa a baya ko eh to yanzu zamu ji cikakken darasin insha Allah yace al-mabhasul awwal wani na farko yana bincike ne dangane da fiqhu sira fil ard ala al-afrad wal qaba'il akwai abin da ban taba gaya mana ba a darasin nan shi ne me yasa professor Zaid kullum ya zo sai ya ce al-mabhas to akwai wata magana da na faɗi a farkon karatun nan cewa wannan malamin da ya rubuta littafin is an academic professor malami ne na makaranta malamin jami'a ne so dukkan wanda ya ilimi irin na a ce aji ɗaya aji biyu ba wanda ya magana kamar irin karatun allo ko wanda ya karatun islamiya ko karatun soro afwan wanda yake asali ba academic karatu ba ne karatu ne za ka je ka bude gaban malami ma'ana kowa ya iya allon shi ya yanke haka ne ko amma karatu irin wanda za a tara ku a nemi ku a aji ko a lecture theater ko makamantan haka yana da semester yana da term yana da kaza yana da kaza akwai too much challenges a ciki dan haka dole ne ka zama duk magana da za ka yi ka tsara ta sakamakon haka tun farkon littafin in kuka duba sai da ya tsara abubuwan da zai karanta a littafin kaf har zuwa ƙarshe to nan kuma duk inda ya zo sai ya sake tsara abin da zai karantar a babi kaza ko a fasli kaza har zuwa ƙarshen shi to amma tambayar ita ce me yasa yake kiran abin al-mabhas dalilin da yasa yake kiran abin al-mabhas wato bincike na farko ko bincike na biyu ko bincike na uku saboda asalin ilimi a cikin addini research ne ilimi a cikin addini baya daukan jumuji baya daukan kawai shikenan me na sani me iyaye na suka sani me malamai na suka sani dan haka ba ni da damar in tashi in fadada bincike wannan ba a taba jin labarin shi ba a duniyar musulunci a Najeriya ne mu ganin shi don duk inda muka ce waya a duniya ba mu taɓa ganin in ma muna ba da labarin ga yadda ake a Najeriya har mamaki suke mutum ya zauna iya abin da ya sani shekara 30-40 ba update haka kawai zai zauna a haka zai karantar a haka zai mutu a haka za a tashi ina ilimin gabaɗayan shi bahasi ne ilimin gabaɗayan shi bincike ne shi yasa duk wanda ya ilimi irin na zamani musamman ne karatun da ake kiran shi education kamar wanda ya je NCE ko ya advanced teachers college ko ya makarantu irin teachers colleges na da kamar nan Zaria muna da Basawa teachers college muna da WTC muna da ainihin wato UPE waɗannan makarantu teachers colleges ne ma'ana makarantun horar da malamai ne duk wanda ya yi irin waɗannan makarantun ko ya yi NCE ko ya yi BEd mana bachelor of education ya san akwai abin da ake kira lesson plan dole ne duk darasin da baka yi sai ka zauna ka shirya darasin sannan ka zo ka gabatar da shi ba wai kawai ka wuni kiwon awaki ko ka wuni gudu a mashin ko ka wuni dinki a keken dinki kuma kawai ka yi alwala ka zo ka zauna ka yi ta magana a musulunci ƙarya kake yi you don't have that authority baka da wannan yancin dole ne darasi ko da na minti 30 ne ka zauna ka yi planning against it kafin ka zo ka gabatar da shi ka zauna ka shirya ka karanta ka yi nazari ka duba wasu littattafai ka binciko nan don ka zo kana magana ala basiratin saboda matsalar ba a nan duniya ba ne a kabari ne duk abin da ka faɗa sai ka je ka ba da jawabi a kabari ranar lahira sai ka ba da jawabi kafin kafarka ta dama ta ɗaga balle ta hagu ta jita so zai yi ya kai don ka haddace risala ko ka haddace askari ko ka haddace bulugul maram ko ka haddace riyadus salihina ko qur'ani ne ka haddace shi ka zama alaramma gangara idan za ka karantar da inna a faina kalkausar ka ga dai ita ce wadda in islamiya ma tuni sun wuce ta lallai ne a matsayinka na malami sai ka yi planning for that sai ka je ka sake dubawa ka sake nazari ka sake binciken littattafan tafsiri saboda ka zo ka gabatar da darasi ingantaccen darasi shi yasa sai zama ɗalibanka da ka karanta shekara biyar waɗanda kake karantarwa yanzu in ka zo karantar da waɗannan in ma a akwai maka Al-Kautsar sai zama nau'in karantarwar akwai bambanci saboda ka ƙara bincike ko kun fahimta amma wallahi in ba haka ba to karatunka bai wuce karatun ruwan dagaja ba shi ne kakar da ruwan dagaja na Dr. Abubakar Imam shi ne wani ne aka samu iya karatun shi kenan mu da Hammatan in ya koya maka sai dai kai kuma ka kawo wata murya ka kai wani style haka amma ba gaba ba baya to galibin karatun mu a ƙasar nan tamu galibi ba ya wuce haka shi yasa da wani yaji an faɗa ba sai ce a kaza eh la ilaha illa kai ka taba jin kaza ai ran nan din ka ji kenan sai ka tashi kai bincike akan abu abinda ba a yarda da shi ba kawai ka ci tuwo ka koshi ka kirkiri ƙarya ka faɗa wuta za ka amma a'a ka faɗa abin ne saboda bincike ne ka je ka binciko yasa turawa suka mai da mutane bayi yau a duniya saboda research kuma research ɗin shi kanshi binciken yana da ƙa'idoji in ka je wurin educators ma'ana al-mutakhassisuna fil ilm waɗanda suka ƙware a fage na ilimi zaka ga akwai ne akwai qawaidul bahth research methodology akwai ka'idojin da ake bi ake research halatta an zaka gabatar fa ba irin yadda ko ga muke din nan ba kawai mutum ya je sabo sabon riga ta ji askatara ya zo ya tsaya a gaban minbari ne ta surutu wa'azin ƙasa wa'azin mako zaka yi jawabi ranar lahira domin inda za ka tambaye shi akan me za ka yi wa'azi a shi ba zai sani ba kawai da ya tsaya shi kenan sai ya saba shi ya fara magana dan haka sai ka samu cike da hadisan ƙarya cike da kissoshi da tatsiniyoyi waɗanda ba su da asali domin ne babu sadiqiyatul bahth babu bincike da ya tsayaye akan duk maganar da zai faɗa ya kamata duk maganar da za ka faɗa prior to the lecture kafin wannan lecture kafin wannan darasin ka tsaya ka dube ta da kyau ba magana ce kawai da zaka faɗa ba ka sani recording ha'a Allah cewa ya bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin mu suna nan suna rubuta duk abin da kake faɗi kuma ba kai jawabi za a ce da kai iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta ka wa kanka hisabi da kanka shi yasa Allah ya ciki baya da cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadullu alaiha wanda ya shigo oho wanda ya bata oho kan shi yawa ya abin kamar gabe kamar habaiki saboda me saboda Allah madaukakin sarki yana neman ne kafin ka fada ka shirya kafin ka aikata ka shirya kafin ka gabatar ka shirya saboda haka lallai ne kenan in za ka yi wa'azi ko za ka yi lacca a ji menene taken darasin menene taken lecture abubuwan da za ka faɗi menene ka gabatar da kaza menene zai biyo baya sakin layi kaza 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 duk dole ne ka gabatar duk duniya haka ake yi kuma tuntuni ga su Imam Az-Zahabi nan shekara 700 sun rubuta littafai duk a haka suka rubuta su dubi risala a haka ne risala ya rubuta ta ba zuwa yi kawai ta karmatso magana yana cikin magana aure sai a ji ya shiga magana rabon gado in ka dubi galibin wazozi mu mun haka ne za a zo ana cikin magana kwallo sai kuma ka ji an taso magana tashin alkiyama sai kuma ka ji an shiga abubuwan ka ji shi kawai haɗin bara ina fata an gane dole ne wallahi mu tafi tare da ilimi ba wai mu tafi tare da zamani ba shi bature ne daga baya ya samu wannan wayewar kai in ba haka da musulunci din haka littafan musulunci duk da aka rubuta su bi sahihul bukhari shekara 1200 amma tsaraban littafi ne hadisan da ke cikin shi kaf a kirje suke a lissafe suke babukar kaf a kirje suke bi alqur'ani duk inda kaga alu a kirje yake a qur'ani duk inda kaga min guda a kirje take komai a kirje yake an tsaya an tsara abubuwa me yasa gaba za a yi abu ba a tsaya a tsara ba me yasa za a yi lecture ba za a tsaya a tsara ba yau da dole ne ka zo kana magana wani malamin islamiya can ya ce maka agara maka Allah wannan hadisin ka bai inganta ba kuma sai ka ce an agaji su da kai saboda mun saboda ya warga da maka lissafi na fata an gane shi yasa ku kiyaye professor Zaid yana fadin cewa al-mabhasul awwal ne saboda kowane wuri sai ya tsaya yayi bincike ina zaka gane haka idan ya gama gaya maka magana sai ka ji ya ce duba littafi kaza juz'i na kaza shafi kaza juz'i na kaza shafi kaza juz'i na kaza shafi kaza yana nuna ne sai da ya karanta waɗannan wuraren kaga ya zama mai research kenan da ya je ya karanta kuma yana tsayawa ne yana tsara maka shi kuma a bisa yadda ya dace dan haka inda zai ce maka duba wannan magana da na faɗa duba ta a littafi kaza in ka duba sai ka ga kadance daga cikin ta in ka sake duba littafi kaza sai ka ga kadance sai ka duba bin littafin da ya faɗa in guda biyar ne sai ya baka gaba ɗayan sakon da ya tattara maka ana kaga kenan me yayi research yayi amma fa professor ne kuma lawyer ne kuma mai karantarwa ne ma a me a law school school of law yake karantarwa law school alƙali kuma duka amma duk da haka fa ba kai zai zauna ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya rubuta in ce saboda ni ne professor ba a Najeriya sai mutum ne magana an ka ce Allah gafarta malam dalili sai ya ce a kai baka san mu bane ko ka san shi ko in kana da hankali kai din sai ka ce ban san ka ba saboda abu ɗaya zai iya faɗi kai shiru shi ne ya ce wahayi ake mai shi kuma sai ka bincika ya yake shi da rasulullahi in ba wahayi yake mishi ba ƙarya yake duk wanda ya magana daga ƙarshe he must refer us to a reference dole ne ya ce ku duba wuri kaza saboda mu samu yaqin mu gamsu mu ma mu je mu bincika mu gani in ba mu gane ba mu dawo mu ce magana da ka faɗa mun je mun duba ba mu ganta ba ko ba mu gane ba Allah gafarta malam a ina take ba kura bane da haka ilimi ya yabo mu in ba haka ba irin su Imam Zahabi littafin siru a'lamin nubala da Imam Zahabi ya rubuta shi littafi ne da kaf a musulunci ba a samu littafin da ya tarihin malamai irin shi ba amma Imam Zahabi a gabas yake rayuwa amma har malaman da suka rayu a yamma ya san su sai ka je yana siffanta su al-kaza al-kaza me yasa ya sa an tattaro mishi littafai daga ko ina na duniyar musulunci 700 years ago shekara 700 da ta gabata dan haka in yazo yana magana akan malaman da suka rayu a yammacin duniya kai ka ce ya zauna a gaban su dan me ya karanta littafan su ya karanta littafan da suka yi tarihin malaman da suka rayu a yamma akwai malamin da yana nan professor ne na hadisi malam Abbad yana nan a Jami'ar Islamiyya a Madina a yanzu yanzu zai rubuta tarihin gagarumar da'awa ta musulunci a ƙasar nan a duniya madadin kawai ya yi surutu da ya zo nan ɓangaren sai ce to ku ne 'yan Najeriya ku kawo mana tarihin kakanninku da muke jin ana cewa su ɗan fodiyo su wane ne ku kawo mana Allah ya sa Bannabi ya rubuta kusan abin da ake bukata shine muka kai mishi amma duk da haka sai ya zama dan abin da aka rubuta din bai gamsar da shi akan wasu amsoshi da yake so ba da yazo rubuta littafin da yazo bangaren Najeriya sai ya nuna cewa ko da yake ba mu da cikakkiyar masaniya game da waɗannan bayin Allah tare da cewa su dan fodiyo su rubuta duk abin da ake bukata game da su Abdullahi Gwandu Muhammadu Bello Nana Asma'u ba abin da ya kamata su rubuta wanda ya shafe su wanda ya shafi da'awar su wanda ya shafi shakhsiyar su da tarihin su da gagarumar su da ƙasar su ba abin da su rubuta ba amma developers waɗanda suka biyo baya ne ba su haɓaka abin ba su yaɗa abin ba dan haka sai abin bai yaɗu a duniya ba to yana daga cikin challenges ƙalubalen da ke kanmu mu a wannan zamanin ba wai kawai sai after 200 years ago sai a zo ana bayan centenary a haidawa kai ana ta ainihin hawan daushe ana ta guje-guje ana dafa taliya ana ci ana shan zoko ana cewa shi kenan an yi bikin dan hodi ya cika shekara 200 da ainihin jihadi kamata a tsaya a dubi ne tarihin su yaya suka yi suka kai yadda suka kai sannan sai mu zo mu buga kanmu alamar tambaya sai mu ce wuya awi mu a yau mu kuma a ina muke yaya muke dangane da tafiyar su a we lost mun bace mun sau hanya kamata a nemo malamai a zuwa irin wannan amma kawai sai ga aka tara mutane kawai a sakkwato da Daura da Katsina da Kano kawai aka yi ta guje-guje yasa muka yi lacca lokacin muka ce jihadin dan hujjo ba hawan daushe ba ne alhamdulillah kuma lacca ta yi tasiri har murya Amerika sai da suka yanke ta suka sa Allah madaukakin sarki ya taimake mu المبحث الاول دان هكا وري نا farko malam zai mana bincike ne dangane da fiqh sirra dan haka daga yau ka ji dalilin da yasa malam yake cewa al-mabhas shi ya binciko ne dan haka zai ga maka wuraren da ya binciko kai ma ka je ka binciko ina fata an gane bincike ne yake dan dama al-ilmu al-bahs ilimi bincike ne malamin ke garantar da paper lan al-ra guda bakwai ne in ka fahimta abinda ake so kafin nan da kwana bakwai kai kuma ka ƙara bincike akai kaga wasu fahimtar malamai da wasu ƙarin abubuwa shine wata ran sai a same ka kai ma malami ne kenan amma with portfolio kana da dan bandanci kana da ƙari akan malaminka ba kawai yadda malaminka ya biya maka kai ma haka shikenan bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin tsaya hada kitabu wannan littafi ne qawaidus salati na qa'idojin sallah wa man arafaha wanda ya santa وقد عرف الصلاه تو يسن صلاه ومن لم يعرفها وند بي سن صلاه لا يعرف شيئا اه مال بدل عينك تفي ستاديوم با دان يافي دادين جما بدل تفي دان قلب او قلب با يبقى عايزين ما كنتي تيوا يعني كاي كا سامو يارو دان شكرا 10 اكي ما يافا ما كا فدا ني سني با فدا ان بابي الله مدوكين سركي تيمكا المبحث الاول من فرقه ما له يتي فقه السيره في العرض على الافراد والقبائل درس دكي cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da gabatar da addini da annabi ya rinka gade dukkan mutane wal qaba'il da kuma kabilu kana rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama harisan ala iblagh ad-da'wa manzon Allah ya kasance yana da matukar kwadayin isar da da'awa haka ake son duk musulmi ya zuwa zama sunna ce annabi yana da matukar kwadayin isar da da'awa sakamakon haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dudu wasa'il waɗanne hanyoyi ne za a isar da sako saboda yana da kwadayin abu shi yasa wannan aiki na da'awa kamar akuya ce da wurin shan ruwa in ka jawo mutumin da ba shi da santa ba shi da kwadayin madadin ne madadin ya jawo maka ci gaba barna zai jawo maka haka Allah ya faɗi game da munafiƙai ma zadakum illa khabala ba abin da za su ƙare ku da shi dan haka abu na farko shine ya zama kana da kwadayin da'awa kana da karsashin kai abu dan haka an ka ce maka daga bulo ka za sai da ka daga shi kawai cikin nishadi amma ka ce daga sai an daka ma tsawa an gaura maka mai randa ba mai ce maka ka daga ba za ka daga ba kenan da'awa ta mutu to shi yasa tarbiyar mutane ake akan su kwadayin da'awa su so da'awa kamar da nake cewa wallahi har numfashin mu ya kare za mu ci gaba da malam Asaf addu'a Abu Abdullah ne littafin 70 haditha mai annabawiya wane ne wane ne kaje kaje da yake tarbiyar ƴaƴan shekara 7 shekara 8 shekara 10 akan son da'awa kaga yaro yana yin abin ne yana da nishadi in ya kamata a yi shara ba sai an ce mai tashi kai shara ba shi zai yi in ya kamata a cika buta da ruwa ba sai an ce mishi ba saboda mai yana da sha'awa wannan sunna ce gashi malam yace kana rasul sallallahu alaihi wa sallama harisan ala iblagh ad-da'wa manzon Allah yana da kwadayi akan wajen isar da da'awa isar da sakon Allah madaukakin sarki wa kana la yad'u wafidan min al-arab baya barin wasu tawada daga cikin larabawa la husmun waɗanda suke da wani suna au sharafin ko suke da wata daraja illa da'ahu sai ya kirayi ainihin wato wannan tawada wa araba alaihi ma indahu kuma sai ya gabatar wa da waɗannan kabilu ko wannan tawada abinda ke wurin shi na sakon Allah kaji wannan iya magana ta da malam ya faɗi ba ta wuce shati biyu ba ai fadara biyu amma dubi sai ya ce inzur ibn hisham kaduba malam ibnu hisham a cikin littafin shi mai suna asiratun nabawiyya mujallad na 2 shafi na 26 36 wabn al-jawzi yace ka sake duba littafin malam abdurrahman dan jawzi mai suna al-wafa bi ahwal al-mustafa a mujallad na 1 shafi na 344 wabn kathir ka duba littafin ibnu kathir al-bidayah wa an-nihaya mai suna al-bidayah wa an-nihaya mujallad na 3 shafi na 147 dubi wannan magana bata kai fadara ba amma sai marmaza saboda binciko ta yayi ba wai shine ya fada ba saboda shi professor ne ko kun fahimta yanzu zaka je ka duba wadannan tafan sai ka je ka ganta shikenan dan haka baya tsoron komai amma duk mutumin da ka ji yayi wa'azi ko ya rubuta littafi ko ya yi magana yana tsoron ainihin rabbi ta san cewa maganar shi baseless ce bata da hujja bata da madogara amma yana da hujja ya faɗi magana kaza ce a duba kaza ya faɗi kaza ce a duba kaza amma wani yazo ya suka sai a samu wani mai tunani sai ya ce ku je ku duba inda ya faɗa mana ko kun fahimta jama'a saboda haka kun ga wannan ya tabbatar da magana da na faɗi cewa bincike ne ilimi kuma shi ma malamin bincike yayi ma'ana abin da yake cewa manzon Allah yana da kwadayin da'awa saboda wannan kwadayin nashi duskan da wata tawaga ta Larabawa ta zo ya ji sunan suwana sun zo mutanen nan masu daraja sai ya ji ya kirayi wannan tawaga zuwa ga addinin musulunci ya gabatar musu da irin sakon Allah da ke wurin shi wa qad hasala min ba'dihim ala rububin tayyiba wa min ha'ula yace kuma an samu wasu daga cikinsu sun mai da martani mai kyau lokacin da annabi ya kirayi su zuwa ga addinin musulunci sai suka ba da amsoshi masu kyau daga cikin waɗanda suka yi kyakkyawar amsawa ga wannan kira awannan na farko akwai Suwaid ibn Samit kana sha'iran labiban min sukkan Yathrib ya kasance mawaki ne a jahiliya amma mai kaifin hankali daga cikin mazauna garin Yathrib wato Madina asalin shi dan Madina ne yusammihi qaumuhu al-kamil mutanen shi suna kiran shi wato dangin shi suna kiran shi al-kamil cikakke sai da haushi ma na cewa mutum tare yake bai cika goma ba ko amma shi wannan mutanen shi dangin shi suna ce mishi cikakke suna da komai nashi perfect komai ya hadu na farko dai sai malam yace an fahimta lijilbihi wa sha'rihi wa sharafihi wa nasabihi zaka iya karantawa haka fassarar ta farko lijilbihi saboda fatar shi jil fata yana da kyakkyawar fata wa sha'ri da kuma gashin shi kyakkyawa ne wa sharafi da kuma darajar shi wa nasabihi da kuma dangantakar shi dan manyan mutane ne dan babban gida ne zaka iya karantawa lijalabihi saboda kira shi sannan wa shi'ri madadin wa sha'ar sai ka karanta da wa shi'ri da kuma irin yadda waƙar shi take waƙar shi ma ya kai ya kawo an fahimta sannan wa sharafihi wa nasabihi da ɗaukakar shi da darajar shi da kuma irin dangin shi ja'a makka hajjan aw mu'tamiran sai ya tafi kasar makka da nufin hajji ko umra fada'ahu rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila al-islam sai manzon Allah ya kirayi shi zuwa ga addinin musulunci fa qala sai ya ce la'alla alladhi ma'aka mithla alladhi ma'i ba manzon ya kirayi shi zuwa ga addinin musulunci sai da ya ashar ba bai ba kan magana ba amma dai sai ya ce wa annabi to niyya irin abin da kake da shi iri ɗaya ne da nawa wato shi ma yana da nashi sakon to da kuma yiwa naka da na wadi iri ɗaya ne wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah yace wa man ladhi ma'ak mene ne ke tare da kai wanda har zaka kwatanta shi da nawa qala sai yace hikmatu luqman ina dauke da hikimar luqman ma'ana hikimomin nan na luqman da Allah yake cewa wa laqad ataina luqmana al-hikma yace to na san wadannan hikimomin qala fa man za Allah yace a'ridha alayya karanta mini inji, yi mini binta su, yi mini tilawa su, faɗin hikimomin na luqman da ka sani. Fa araba ha sai ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah yace inna hadha al-kalamu hasan, wannan magana kyakkyawa ce. Wallahi ma'i afdalu min hadha, sai dai kuma tawa maganar ta fi wannan daraja, amma ta kama mai kyau ce, kuma wannan ba mujamala ba ce, ba kara ba ce. Annabi baya kara irin wannan. In har barna ce magana zai ce ba ta da kyau. Sai da mun taba zuwa taro na malamai a Najeriya a Kano, aka je wani ya tashi kawai zai da sun kamba mashi, ya tashi ya lacca ya cika ta da hadisan ƙarya. Sai wani malamin hadisi ne, kowa ya san haka, ni na san haka, shi ya san haka, sai aka ce ya tashi ya ta'aliki, ya tashi ya taya ballacca, ya taya ballacca, ya taya ballacca, ya gama ya zo gangaro, yana gangarowa kuma sai zai same ni haka, sai dan hado bakin shi kusa da kunne na, yace amma ba akwai hadisan ƙarya a ciki, don na san kai ka zo kai. Nace a ya ne sa baka faɗa a jama'a ba? Yace a ni dai na faɗa maka. To ni na kare ne shi kan shi da yadda ya bi lacce, sai kuma yace sai dai kuma lacce tana cike da hadisan ƙarya, shine yayi balansin kenan. Abin da nake so in ce shine mujamala ba daidai ba ce ga barna. Abin da yake nufi kara, kana ji kana ganin abu ba daidai ba ne, kuma kai kara a yadda in kawo karar wasu za su je su wudu, sai a ce to ai Hawwana ma ya yabi magana. Yanzu in maganganun ba su da kyau, annabi ya yabe su. Yanzu tarihi ne yake gaya mana annabi ya ce daidai ne, ko kun fahimta? Annabi ba zai ce daidai ba ne ko bai ce daidai ba ne sai don daidai ɗin ne. Annabi ba ya wa ƙarya kara. Lokacin da wani shaiɗanin yaro a Madina yake da'awar cewa shi ne Dajjal, da'awa yake yana cewa shi ne Dajjal, sai wata rana sai suka haɗu da annabi, ba Yahudu ne amma asalin shi, sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sai annabi sai yayi haka, sai ya danyi hannun shi, sai ya ce khaba'atu laka khabi'a, na rufe wani abu, annabi ne na rufe, tunda kai ne Dajjal. Yana da'awar Dajjaliya, yana kuma da'awar annabta. Sai annabi ya ce khaba'atu laka khabi'a, na ɓoye wani abu, menene? Sai ya ce duh, sai ya ce annabi hayaki ne. Sai annabi ya ce ikhfa abiyallah lan tujawiza qadrak, ya ce ja baya, yi ƙasa maƙiyin Allah, ya ce ba za ka taɓa wuce matsayinka ba, matsayinka na maƙaryaci, ya ce ka ga ba komai. Inda tufka da yaurara ta faru, an taɓa ɓoye hayaki? Aha, ko kun fahimta? In ce menene a cikin aljihuna, sai ka ce hayaki. Hayaki ya taɓa ƙoyuwa? Ko kun fahimta ba? Saboda haka gaskiyar lamari, da ka ji annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna hadha al-kalamu hasanun, wannan magana kyakkyawa ce. Wallahi ma'i afdalu min hadha, amma maganar da ke tare da ni ta fi wannan. Qur'ani, yace ni ina tare da Qur'ani ne, anzalahu Allahu ta'ala alayya, Allah madaukakin sarki ya saukar mini. Ina fata an gane. Huwa hudan, shiriya ne shi al-Qur'ani, wa nurun kuma haske ne. Fatala alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi sallam al-Qur'an, sai manzon Allah ya karanta mishi al-Qur'ani. Wada'ahu ila al-islam, kuma ya kiraye shi zuwa ga musulunci. Daga cikin darussan da za mu fara samu a nan, ashe idan tattaunawa ta haɗa ka da wanda ba musulmi ba, kuna tattaunawa ta fahimta, ba wai zage-zage ba, tattaunawa kuke ta fahimta, dialogue, ya faɗa ka faɗa, babu laifi a cikin tattaunawa ku za ka iya cewa bari ka ji abin da littafi na yace, ka karanta al-Qur'ani, tunda shi ba Balarabi ba ne, sai ka fassara mishi saƙon. Babu laifi, domin ga shi ba musulmi ba ne. Annabi ya karanta mishi al-Qur'ani, ya kiraye shi zuwa ga musulunci. Falam yab'ad minhu, sai bai nisanci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba, duk da ya ji karatun al-Qur'ani, ya kala sai ce inna hadha al-qawl hasan, wannan maganar mai kyau ce. Thumma sarafa anhu ila al-Madina,
sai ya juya sai ya koma Madina. Kar ku manta, a ina Annabi ya haɗu da shi? A Makka ya zo Umra ko aikin Hajji. Wannan shaida ce akan magana da Professor Zaid ya faɗi akan yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tallan addinin Musulunci ga waɗanda suke ɗaiɗaikun mutane ne da kuma tattaruwar jama'a. Anan kaga mutum ne shi kadai, Annabi ya haɗu da shi, aka zauna aka yi wannan tattaunawa. An fahimta jama'a? Falam yalbas an qatalahu al-Khazraj, bai daɗe da komawa Madina ba sai ƙabilar Khazraj sai ainihin suka kashe shi, ɗaya daga cikin ƙabilun Madina. Fa kana rijalun min qaumihi yaquluna, sai aka samu wasu jama'a daga cikin dangin shi suna cewa inna lanarahu qutila wa huwa muslim, mu muna ganin an kashe shi yana musulmi. Domin kun dai iya tattaunawa da suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin ya bayyana kalmar musulunci kai tsaye ba a ji ya bayyana ba, kuma bai yi inkarin musulunci ba, ya gabatar da nashi maganganu. Annabi ya gabatar da nashi yayyabe cewa wannan magana ce kyakkyawa, ya bi alqur'ani, sai kuma ya juya ya tafi ainihin garinsu. Yana komawa kuma sai ta Allah ta kasance mishi ya mutu. Wannan halin sai ya saka malamai na musulunci dangane da shakka da saɓani, shin wannan musulmi ne ko ba musulmi ba. Amma dai mai riwayar maganar ya ce dangin shi sai suka rinka cewa muna ganin an kashe shi ne yana musulmi. To bari mu tattauna wannan maganar a ƙasa ga ta nan, inda yake cewa Undur Ibn Kathir, ka duba littafin Ibn Kathir mai suna Al-Bidayatu wa Nihaya mujallad na uku shafi na 147, wal mubarak fi da malam Abdurrahim al-Mubarak Fori mai suna, littafin shi mai suna Ar-Rahiqul Maktum, tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne. Rannan mun zo da shi da muke lissafo littattafan tarihin Annabi daga cikin masu inganci, yana daga ciki a wannan zamanin. Wani malami Indiya ya rubuta shi kuma an fassara shi da harsuna da dama, daga ciki akwai harshen Turanci. Shafi na 148 zuwa 149, wa jazama bi islamihi, wannan malamin Mubarak Fori shi yanke ya yanke cewa wannan mutum Suwaid ya musulunta. Kun ji wannan magana? Walakin Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, sai dai kuma shi Ibn Hajar Allah ya ji kanshi, qala fil isaba, ga abinda Ibn Hajar ya faɗi a cikin littafin al-isaba fi tamyiz sahaba, dai kan tarihin wannan mutumin, domin littafin tarihin sahabbai ne da kuma tantance suwaye sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba. An fahimta? Da wannan malami Ibn Hajar ya zo cikin mujallabi na uku shafi na 189, sai ya ce zakara hudu mushahin Suwaid Ibn Samit, Ibn Shahin ya ambaci Suwaid dan Shahin Suwaid dan Samit, ya kala sai ya ce shakka fi islamihi. An fahimta jama'a? Ko shakka fi islamihi, an yi shakka game da musuluncin shi, shin Suwaid dan Samit ya musulunta ko bai musulunta ba. Kun ji dai dangin shi suka ce suna ganin an kashe shi yana musulmi. Wani malami kuma Ibn Shahin yake cewa malamai sun yi shakka game da musuluncin, Mubarak Fori shi ko yake ya tabbata musulmi ne. Wa kala Abu Umar, malam Abu Umar shi ne Ibn Abdul Barri, a cikin littafin shi mai suna ne, mai sunan littafin Ibn Abdul Barri At-Tamhid, ai ba sharhin Muwatta ba. Ai yanzu ana magana tarihin sahabbai, ya kamata kowace magana kwakwalwarka ta tafi inda ake yi. Yana da littafi akan tarihin sahabbai, Usdul Ghaba na al-Imam Ibn al-Athir ne, al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr, menene sunan littafin shi a cikin tarihin sahabbai? Bai dai kawo shi a nan ba, balle ka duba littafin, amma akwai wurare da dama a cikin littafin kuma ya kawo shi, amma a nan bai kawo shi.
littafin Ibn Abdul Barr cikin tarihin sahabbai.
Na shafaɗe kuma fa kuma na fara haka yanzu na zan fara ne ci garin kaddara ku. Al-Isaba na Ibn Hajar ne. Ibn Ghaba na Ibn Al-Athir. Ibn Abdul Barr fa al-isti'ar ila ma'rifati al-ashab ko al-isti'ar fi ma'rifati al-ashab. Yana da waɗannan sunayen ko ila ko fi al-isti'ab wato kokarin ganewa yayi kokarin duk wani sahabi ya yi tarihin shi ne shine ya sa mishi al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab ganewa game da sanin sahabbai. Ibn Hajar kuma yace al-isaba fi tamyiz as-sahaba dandakatar dangane da tantance suwaye sahabbai daga waɗanda ba sahabbai ba a daidai lokacin da Ibn al-Athir shi kuma sai ya ce usbul ghaba ma'ana zakunan dawa dangane da tarihin sahabbai manyan malaman musulunci kenan su al-Imam Ahmad su al-Imam al-Asbahani su kafinin sun rubuta littafai game da tarihi da falalolin sahabbai radiyallahu ta'ala. Abu Umar cewa wai ana ashukku fihi ni ina shakka game da musuluntar wannan mutum kama shakka ghairi kamar yadda wani na ma yayi shakka na haka ba kai na faru ba wallahu a'lam. Allah shi yafi sanin daidai. Wannan magana dangane da wannan mutum Suwaid dan ainihin wato Samit ya musulunta ko bai musulunta ba galibin malamai haka suke barinta wasu su ce ya musulunta. Mecece madogararsu wannan maganar da aka ce dangin shi an samu daga cikin dangin shi suna cewa qutila wa huwa muslim sai dai tambayar ita ce su waɗannan dangin nashi musulmi ne su ko ba musulmi ba ne domin ya zo an yi wannan tattaunawar ya koma a lokacin musulunci bai gane Madina ba balle ya tabbata dangin nashi musulmi ne ko ba musulmi ba yadda in sun ba da labari za a iya tabbatar da labarin su ko ba za a iya tabbatarwa ba. Don haka gaskiyar lamari game da musulunta wannan mutum abin da ya fi rinjaye shi ne sai a sawwala al'amarin shi ga Allah wallahu a'lam. Da annahu lam yusarrih bai fito karara ya nuna ya musulunta ba kamar yadda bai fito karara ya nuna ya yi inkari ba. Kuma mun faɗi a baya akwai kafirai da dama waɗanda ba musulmi ba waɗanda sun nuna alheri da hasken annabi da musulunci da sauransu amma kuma ba su musulunta ba. Na haka wannan maganar da ya faɗi da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama inna hadha alqawla hasanu hadha la yadullu ala islamihi bal yushiru bi tariqati al-iman ila islamihi hadha alladhi ana afham afakaice kamar yana nuna ka ji na ce kamar yana nuna ya musulunta a fakaice amma dai babu tabbas wallahu ta'ala a'lam. To kaji wannan malam ya kawo maka tarihi ne a nan don ya nuna maka irin yadda annabi yake tallan musulunci ga ɗaiɗaikun mutane. Kaga wannan wani mutum ne guda me ya zo maka aikin hajji ya zo ko umra annabi ya same shi ya tattauna da shi ya gabatar mai da kanshi haka haka ya kamata muyuwa an likita kwakwalwar shi da munanan labarai game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai fa lokacin da ka tashi za ka gabatar da kanka ko za ka gabatar da da'awarka ko makamantan haka fara da gabatar da sunanka fara da kawo kaɗan daga abubuwan da suka shafi manufofinka. Shi yasa kaga da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya gabatar mai da kanshi ya gabatar mai da abubuwan da ke tattare da shi na Alkur'ani haka ake yi. Sai ya zo yana mamaki me yiwa shi an ce mishi annabi yana zagin mutane me yiwa an ce annabi yana dukan mutane ne me yiwa ga abin da aka ce me yiwa ga abin da aka ce sai kuma yadda aka san haka mun ga haka ga tarihin tafai tafai da suka rena hankalin shi auduga ma suka ba suka ce toshe kunnanka dan kai ma ka fi karatun ko da tsautsayi ga shi zamu sake biya yanzu insha Allah ta'ala. Saniyan malahin ce at-tufail ibnu Umar Ad-Dawsi anan yace ibnu Umar amma ibnu Amr ne Ad-Dawsi tufayl dan Amr Ad-Dawsi kana sayyidan shi ko ya kasance shugaba ne muta'an muta'an wanda jama'a shi suke bin shi fi Daws a cikin kabilar Daws wato kabilar Abu Huraira to karkace a Larabawa mun yi bayani a baya kamar yadda sai a ce Bahaushe basakwace Bahaushe bazazzage Bahaushe bakatsine misali haka Balarabe ba Quraishi Balarabe ba Ausi Balarabe ba Bansi to Abu Huraira Bansi to wannan tafsir ma ba Bansi ne mutanen Yaman to wannan mutum tafsir dan Amr ya kasance shugaba ne wanda ake mai biyayya a cikin jama'ar shi Bausawa فلما قدم مكة اجتمع به اشراف قريش يائن da yaso makka sai manyan mutane na qurayshawa sai suka kewaye shi Allahu akbar haka al'amarin yake ko a yanzu sai garin zai shigo sai ga manyan gari ne suke furgitar da shi ba ɗan iskan garin ba za ka mamaki amma auren Allah su ne ɗan iskan ba dan haka Allah ya kira su mutrushuha mabarnatan ɗan iskan amma kuma a wurin mutanen su ne manyan gari manyan Qurayshawa waɗannan masu alkabba da gemu da rawani su suka haɗu suka kewaye shi wa hadzaruhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka tsoratar da shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'tu alla asma'a minhu shay'a yace aka suka tafi ni gaba sukai ta fada min munanan maganganu game da Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace har sai da na hadu na yanke shawara cewa ba zan saurari komai daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam hatta hashautu udhuni qutnan har sai da na toshe kunnuwana udhuniya qutnan har sai da na toshe kunnuwana da audiga suka kewaye shi to kai ranka dade mun ji ka zo garin nan kai mutum ne mai mutunci da daraja to a garin nan akwai wani yaro yana nan fitinan ne yana tarba ƴaƴa da iyaye yana ta haifar da fitina mun da muke baka shawara ba ma son ka kusanci yaron nan dan kai ya zai samu ka rikici a cikin al'ummarka saboda kai mutum ne mai daraja a tara mai ƙasa a tara mai ƙasa yace haka suka yi ta mishi famfo suka ziga shi har sai da ya gamsu sai wani ya zaro auduga yace ni ba ma auduga da nazo maka da ita toshe kunnanka in ba renin waye ne yasa su da toshe kunnan su da auduga ba ko kuma yita jama yace har sai da na gamsu na toshe kunnuwa na da auduga kana yace fa gaurautu ila almasjid amma sai ne sa mako zuwa masallacin Ka'aba fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli sai da manzon Allah a tsaye yana sallah qala tufayl dan amr yace fa kuntu qariban minhu sai na tsaya kusa da shi fa adallahu illa an yusmi'ani ba'd qawli amma sai Allah ya ki abinda waɗancan mutane suka tsara sai Allah ya yarda sai na ji wata magana daga cikin maganganun shi fa sami'tu kalamahu sai na ji maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sami'tu kalaman hasanan na ji maganganu ne masu daɗi masu kan gado masu hikima qala fa kuntu fi nafsi a cikin zuciyata sai nace inni rajulun ladibun ni innan mutum ne mai hankali sha'irin kuma mawaki ma'ana wata duniya ce mu dinnan ba mu shiga ba an je an yi wasan kalankuwa da mu anan an je an kai ƴan mata nan an je an yi kaza nan ga ni da hankali ga ni mawaki ma yakhfa alayya alhasan min alqabih ai kyakkyawan abu daga mummuna ba zai ɗoyi gare ni ba yaushe zan tsaya wani wasa da hankalina fa ma yamna'uni an asma'a min hadha ar-rajul ma yaqulu me zai hana in ji menene mutumin nan yake faɗi ne fa lamman sarafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama yace lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya jiya tabi'tuhu sai na bi shi wa akhbartuhu ma qala quraish na faɗa mishi duk abin da Qurayshawa suka ce fa aballahu illa an yusmi'ani qawlak duk abin da Qurayshawa suka faɗi sai Allah ya hana in ji magana sosai kuma Allah ya yarda taka magana zan ji fa sami'tu qawlan hasanan ni ji maganganu kake fadi kyawawa masu dadi fa a'rid alayya amraka kai mini bayanin al'amarinka fa araba alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam al-islam sai manzo Allah ya bayyana mishi musulunci wa tala alayhi al-qur'an manzo Allah ya karanta mishi al-qur'ani qala yace fa aslamtu to sai da yace sai na musulunta wa qultu nace ya nabiyallah ya annabin Allah inni mar'un muta'un fi qawmi ni mutum ne da ake min biyayya a cikin jama'ata wa inni raji'un ilayhim kuma zan koma gare su wa da'ihim ila al-islam zan kiraye su zuwa ga addinin musulunci fad'ullaha an yaj'ala li ayatan takunu aunan alayhim ka roƙan mini Allah ya sanya mini wata aya wato wani dalili wata hujja yadda za ta taimake ni akan su fi ma ad'uhum ilayhi ga abin da zan kiraye su zuwa gare shi ila har zuwa ƙarshen kissan mala yace ka je ka karanta ta gashi nan mala yace aduba ibnu kasirin ya kawo ta a cikin al-bidayatu wa nihaya mujalladi na 3 shafi na 99 da ibnu hajirin a cikin al-isaba mujalladi na 3 shafi na 287 wa naqala an al-asbahani anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama tala alayhi al-ikhlas wal mu'awwadatay al-allamah al-asbahani ya bada labari kamar yadda ibnu hajirin ya dauko cewa qul huwallahu da falaki da nasu ce annabi ya karanta mishi an fahimci wannan da kyau fa aslama fil hal man ta kafe musulunta lakin tambayar ita ce hal nazalat al-ikhlas wal mu'awwadatan fi dhalika al-waqt abin tambaya da yake Ibn Hajar malamin hadisi ne sai yace da qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas da qul huwallahu ko sun sauka a wannan lokacin ina fata an gane to Ibn Hajar yana da wata matsala in ka ji ya saka irin wannan ko ga mutirin jiyan da kanshi abin bai tabbata bane amma sai sako shi ya sa aikata haka a cikin littafin shi Fathul Bari a inda annan ne yanda professorship nashi ko emeritorship nashi ko kuma whatever rank of knowledge and education and in academic sector domin Ibn Hajar malanta shi ta bayyana matuƙa ƙwarai da gaske a cikin wannan littafi a cikin kowane littafi alal itlaq amma a cikin littafin Fathul Bari sarki ya tabbata ga Allah anan ne malanta ta Ibn Hajar ta bayyana ƙarara domin ba Bukhari kadai yin sharhi a Fathul Bari wasu yasa Fathul Bari ana ce mishi sharhin Bukhari ne amma sharhi ne na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam dan duk wani hadisi da Imam al-Bukhari ya kawo shi sai Ibn Hajar ya bibi makurashi kaf da ilimin shi ya kai gare ta ya tattaro kuma ya hada yin sharhin shi yasa malamai ke ce mishi qamusus sunna ya rubuta shi cikin shekara 27 yana rubuta littafi daya kaga bincike ne ake shi yasa an kaje ka samu wata magana a mujalladi na 13 sai ka ji ya ce shekara 20 da ta wuce ko 25 da ta wuce a mujalladi na 1 na faɗi magana a wuri kaza a wuri kaza amma yanzu na gane cewa magana ba daidai bace sai dai yanzu ba zan iya komawa in gyara wurin ba domin na makance a yanzu mana kafin ya gama rubuta littafin ya makance amma duk da haka ya karasa rubutun littafin yana fadi ana rubutawa kenan da imla'i sarki ya tabbata ga Allah musulunci shi ya ga malamai bature kuma ya ga professors masu digiri da digirgir da dingirewa amma malanta tana musulunci ka samu mutum ɗaya ya rubuta littafi 60 volumes sai kuma ka samu ya rubuta wasu littattafan sun kai 50 tare da haka kamar Imam Az-Zahabi Bature in gaje ka samu professor gaba ɗaya kaf sai ka ga abin da zai rubuta kaf a rayuwar shi bai wuce duka subulus salam ba duk yawan abin da ya rubuta amma saboda dokin mai baki ya fi gudu yana cewa ya gabatar da takarda a wuri kaza an yi publication article a wuri kaza he has so many lectures he has so many wannan kafin ya shigo ɗakin Ibn Hajar ya narke sarki ya tabbata da Allah ai malanta tana musulunci jama'a amma fa ba irin wannan abubuwan da muke gani na Najeriya ba dan wannan kam sai kuma kaga total contradiction Allah madaukakin sarki ya taimaka kun ji dai jama'a tufaili kenan to kuma duk wata da'awa da take madadin da'awar annabi haka za a yi ta mata za a je a ce kun ce kaza kun aikata kaza kaza kuke aika kafin a faɗi alherin ku daya an faɗi sharrin ku dani sannan duk wanda ya tawo sai an gurɓata tunanin shi sai an lalata zuciyar shi dan haka da ya zo wurin ku shi kun sai ga a'a shin wannan shi ne abin da aka faɗa ko kuwa wani abin ne daban shi ne abin da ya samu tufayi sun tare shi tun a bayan gari sun zaunar da shi duk abin da ta gaya mai ranar farko da zai taho masallacin Ka'aba sai zai samu ga annabi nan na sallah kuma ka ji Allah da ikon shi madadin ya ce to ma dalla da na gane shi kaga barin koma ɗaya ɓangaren a sai kuma ya matso kusa da annabi sun fi yi tsawon tunanin to wani da hankalina da hikimata da dabaru irin na sannan ni kuma watsi ne ma'ana dan kulab wanda yake da wayewar kai da civilization wani irin mutum ne bai gani ba kawai mutanen nan har su sami in sa auduga sai cikin ga auduga ya je ba sai saurari irin jawaban annabi a nan Ka'aba sai a'a sai ga kai abin ya wuce nan sai bi annabi har gida shi ne ya tare shi ya ce ba abin da mutanen nan sai gaya mu gashi 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 ya ce to yi min jawabi da bakinka in ji abin da ya kamata ke nan shi yasa yana daga cikin ƙalubalen da ɗaiɗaikun mu masu da'awa alal manhaji salaf za mu fuskanta a Najeriya da duk duniya gaba ɗaya saboda da'awar tana mu masalantar da'awa annabi ne muna kwaikwayon da'awa annabi ne za a bata mana suna za a bata sunan da'awar mu za a kirkiri abin da ba mu ji mun gani ba wani da bai taba sanin ka ba zai ce ya zo wurin ka ka ce mai kaza kun aikata kaza kun hadu a kaza kun yi kaza kun yi kaza kai dai iri iri za ka ji haka aka yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka aka yi ta su malaman sunna su Imam Bukhari haka aka yi ta Ibn Taymiyyah har sai da kai wani malami ya rubuta littafi ya sanya a littafi Ibn Taymiyyah al-muftara alaihi Ibn Taymiyyah nan da aka yi wa ƙarya duk abin da aka yi wa Ibn Taymiyyah ƙarya sai ya samu Ibn Taymiyyah ya taba rubuta wani abu akan abin contrary to abin da aka yi alajin akan shi aka san abin da aka faɗi aka ce ya hana aziyarci manzon Allah a kabari ya hana aziyarci kabarin manzon Allah ya ce kabarin ya ce ziyara kabarin manzon Allah bid'a ce ya kafirta wanda ya ziyarce sai ga Ibn Taymiyyah yana da littafi sukutun da guda dangane da ziyara kabarin manzon Allah yana bayyana ga labbin ga falalarsa ga yadda ake ga irin gaisuwa ga irin sallama ka ji ikon Allah aka ce ya ce tawassuli manzon Allah ba zai ceci kowa ba ramin lahira ya sai ga Ibn Taymiyyah yana littafi qa'idatul jalila fi tawassul wal wasila yana faɗin darajojin manzon Allah da irin ceton da manzon Allah yake da shi iri iri a ramin lahira haka yake abinda ba a so da kai ne da awa shi ne kakka shagaltu da warware duk abinda suka faɗa amma haka sai su ɓata maka harka duk abinda ka aikata sai sun yi suka duk abinda ka faɗa sai sun yi suka to sai ka dubi abinda yake da muhimmanci kawai ka bada ansa kawai sai a wuce shi kenan ita da awar da za ka ci gaba da yi ita ce take rugurguza irin waɗannan shubuhohin amma a lokacin da za ka tsaida da awar ka koma ka shagaltu da rabbi ko to shi kenan ka taimake su amma ka ci gaba da da'awar kamar yadda Allah ya ce wa annabin shi sallallahu alaihi wa sallama fasda bima tu'mar wa arid an al-jahili ka ci gaba waɗannan wawaye ne waɗannan masu injilanci ne ka ci gaba da da'awar ka Allah ya ce inna kafaynaka al-mustahzi'i mun isar maka za mu maka maganin su to kullum nakan faɗi wannan magana matasa da ke tasowa a cikin anguwanni da garuruka suna fara da'awa galibi da wannan ake rinjaye su sai ka ji wani matashi ya taso zakakuri ne kokari a wata anguwa ko a wani gari da ya fara da'awa suna nan waɗanda muke kiransu old cargoes tsofaffin jiragen ruwa ne waɗanda su sun rubidige ba a iya ɗora musu kaya su ɗauka amma an zo an yi parking ɗinsu kuma inda ake sauke kaya don haka su ba sa ɗauko kaya balle su sauke sannan su kuma ba za su bar wanda ya ɗauko ba ya sauke. Suka je ka same su ko ina suna nan zankame cikin anguwanni, zankame cikin gauruka, su ba za su karantar ba. Amma da wani matashi ya taso ɗan shekara 25, ɗan shekara 30, ɗan shekara 27, ɗan shekara 40 ya fara karantawa, sai kuma a lokacin ne za su fara neman gudunmawar gayya ta a zo a raddi don mai don ya ce kaza, don ya aikata kaza, don ya yi kaza, don ya yi kaza. In ka tambaye su me yasa kafin wannan ya fara ku ba ku zo kun fara ba, ba za ku yi mamaki gari irin Maiduguri. In ka kira Malam Abba Aji, wani malami ne wa'azi can nesa, shi ma mai hadisan ƙarya da yawa, wanda suke cewa Malam Muhammadu Maiduguri, ya yi ka taɓa ji ana kawo maka labarin shekara 40 ga shi wani shahararren mai wa'azi a Maiduguri. Amma Maiduguri ba garin Qur'ani ba ne, garin Qur'ani ne, amma tafsirin wa aka taɓa kawo maka in ba Malam Abba Aji ba. Malam Abba Aji ko Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi tun da yake wa'azin shi dama akan manhajin Ahlus Sunna yake tuntuni. Mun ji aikin hajji da shi shekara 4 ne, da shi muna kwance ɗaki ɗaya, yake cewa yau shekara ta 50 ina wa'azi. Allah ya gafarta mishi. Yau shekara 2 da ta wuce a Makka ya rasu, muka yi mishi sallar gawa. In ka cire Malam Abba Aji da wannan da nake cewa Malam Muhammadu Maiduguri, shi ko dama wa'azin shi galibi akan matan aure yake, inda zai ta kawo hadisan ƙarya da sauransu. Ina ka taɓa jin an kawo maka wani malami daga Maiduguri wani a tafsiri? Bari. Amma Malam Ja'far Mahmud Adam yana zuwa zai fara tafsiri, sai fa da ya musu madadi, sai da ya bi su duk gida-gida, ya gaishe su, ya girmama su, ya jinjina musu, har yake cewa na daga abin da ya yi ƙurar da shi ya yi karatun Ƙur'ani ya iya tafsiri shine wa'azozin da yake ji na Malam Lawal Abubakar, da kuma wa'azozin da yake ji na ainihin Malam Abba Aji. A gaban Malam Abba Aji ya faɗi wannan magana ranar farko da ya ziyarci gidan Malam Abba Aji kafin ya fara tafsiri. Da ya gama gaishe su ya girmama su ya ce to shi ɗalibinsu ne, shi ɗansu ne, kuma an gayyato shi ya zo ya yi tafsiri ne ba don ya fi su iyawa ba, kuma shi mutum ne yana iya kuskure, in ya yi kuskure don girman Allah su gyara mishi. Me ya rage kuma? Ba abin da ya rage, ba abin da ya rage. Amma waɗannan irin tsofaffin rubabbin suna nan a garin, ba wanda ya taɓa fitowa zai tafsiri ko kaza ko kaza ko kaza sai da Malam Ja'far ya fara. Ana fara tafsiri karatu ne zo kai Malam Ja'far ya tabbatar da Allah na sama, duka ko ya tabbatar ba wai ya faɗa ba, don Allah ne ya faɗa. Ya tabbatar da inda ya kare ta shi ma da ya shiga matsala. Wala taqawwala alaina ba'dal aqawi la akhdhna min mudlimi. Ya tabbatar da abin da Allah ya faɗi, kuma haka ne wajibin mai tafsiri. Allah ya faɗa ka tabbatar da magana, ka ƙara magana ƙarfin gwiwa ta hanyar gayyato sauran ayoyi da dalilan hadisai ingantattu, ka tabbatar da magana. Shi kenan, sai kuma ga malaman garin lokacin da suka nuna wai sun yi karatu, sun iya tafsiri, su sun yi karatun hadisi shekara 40 da ta wuce, sai ga littafi mujalladi biyu an rubuta ana mai raddi, kuma shekara ta kewa shi ma zai fara tafsiri. Shine ga shi an fara sa tafsirin shi daga bara. Kuma yanzu yanzu san da aka ja a yi taro a Jama'atu Nasarar Islam na tafsiri, wai shi ne shugaban malamai masu tafsiri. So you can imagine this. Ma'ana haka za mu ci gaba a ƙasar? Duk matashin da ya taso sai a faɗa da shi? Su kuma waɗancan tsofaffin suna nan zaune suna nikewa kamar tsohuwar mangwaro a cikin zaurika da soraye? An shi sa dole ne idan ba a tashi an ɗora matasa a kan manhajiyar da ta kamata ba, dole irin waɗannan fitintunin fara faruwa ma suka yi. Ba a kai ko ina ba, ba don kun zo saboda me? Saboda matashi dai ya je ya gama haya Islam, ya haddace Qur'ani, ya iya risala, ya iya izziya, ya iya kaza, ya iya kaza, kuma ka ce ya zauna shiru, ba zai zauna ba. Don haka dole ne ku manya ku tashi ku nuna musu me ya kamata a yi. Don haka sai su tashi su yi abin da ya kamata. To amma wani matashi ya taso, an je wani ya taso a unguwa kaza, shi kenan sai ce ya je anguwa a taro a mishi raddi bayan raddin na kwana ɗaya ko na sati ɗaya fa shikenan kuma to abin da yasa na kawo wannan maganar ita ce shi matashin in ya zama shashasha sai ya biye musu to biye musu din shine ne muke cewa ba daidai bane ya bar su su gama hayaniyar su kaf shi kuma ya ci gaba da abin da ya fara shine fasda bima ta umar sai ka ci gaba domin kai ba ka tashi za ka yi ne don wani nayi ba kai ka tashi ne kana isar da abin da ka sani kuma kan fahimci wannan da kyau Allah maraukakin sarki ya taimake mu to nan ne wurin da za mu saurara insha Allah ta'ala sai dai akwai wata gaba da ya kamata mu ƙara fata da yake akwai ɗan sauran minti biyu uku haka da yake cewa wa kama kana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama يعرض نفسه على الأفراد فقد كان يعرضها على القبائل الوافدة إلى مكة للحج أو العمرة أو المواسم يجي كما يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كي دبات الدكنشي بيكون متاني حكا كما يجي دبات الدكنشي زوا دكابيلي وطن بسكي تهوى في توقع zuwa makka domin hajji ko umra ko mawasin ko kuma wasu bukunkuna na shekara akwai bukunkuna da ake haduwa na shekara a makka banda hajji da umra akan hadu domin kalankuwa taron ƴan farauta taron mawaka duk akan hadu ire-iren waɗannan ina fata an gane wa dalika annabi yana yin haka ne wato yana gabatar da kanshi gare su ne liya awuhu don su mara mishi baya wa yansuruhu su taimake shi wa yad'uhum ila tauhidi sannan kuma ya kiraye su zuwa ga tauhidi wannan magana tana nan a cikin littafin ash-shami mai suna sublul huda a mujalladi na biyu shafi na 593 Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda nace annan ce gabar da za a kwana insha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da jibi da gata da citta da shekaran gata insha Allah ko cittan din zamu karatu insha Allah
na'am alaikum salam
na'am mujamala eh dama an akwai maslaha kan babu ne shi amma abinda ake cewa wurin da in kamar da muka faɗi wurin da in kai shiru wasu za su je su nakalci maganar su ce ai wane ma an faɗi kaza a gaban shi yayi shiru galibi dai su malaman hadisi ba sa mujamala su ne ba sa compromising nonsense shi yasa kaga Ibn Hajar can da ya gama kawo